Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmu Sigarba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 7 ga watan Janairu. A cikin shirin za a sake kawo muku rahoto na musamman kan yanke shawara da aka yi kan wanda zai gaji sarautar Oluba da na Ibadan. Za kuma a sake kawo muku rahoto kan fashin bakin da ake yi game da ayyana ɗan bindiga masu sace mutane da kashe wasu su a matsayin ɗan ta'adda da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin kasar Mali domin horas da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. A wata da ya gabata gwamnatin Mali ta ce masu horaswa na Rasha sun isa kasar, amma zuwa yanzu ba mako da Moscow ba su bayar da cikakken bayani kan tura sojojin ba, ciki har da yawan sojojin da ke cikin tawagar kana da manufofin aika sojojin na Rasha zuwa Mali. Zuwan na Rasha ya haifar da kakkausar suka daga kasashen yammaci karkashin jagorancin tsohuwar mulkin mallaka ta Faransa. Sun ce sojojin sun hada da 'yan kwangila daga kungiyar 'yan amshin shata ta Wagner Group wadda suke zargi da take haƙƙin bil'adama a wasu kasashe. Gwamnatin Mali dai ta musanta hakan, tana mai cewa sojojin Rasha na cikin kasar a wani bangare na yarjejeniya da kasashen biyu suka kwalla. Rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a kasar Kazakhstan a jiya Alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da Rasha ke marawa baya sun yi lugudan wuta kan masu zanga-zanga, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da tarzoma a tsohuwar kasar Soviet ke kara kamari. A cikin wani faifan bidiyo da aka dauka daga titunan Almaty ana iya ganin jami'an tsaro wasu a cikin motoci masu silke suna harbe-harbe kan taron masu zanga-zangar a dandalin 'yan Republican a birnin. Wakilin daya daga cikin kungiyoyin masu zanga-zanga ya shaidawa gidan rediyo na Free Europe Liberty cewar yawancin mutane da ke dandalin ba su dauke ko da makamai. 'Yan sanda a Kazakhstan sun bada rahoton kashe masu zanga-zanga da dama tare da tsare wasu fiye da 2000 a ranar da ta gabata. Akwai kuma rahotannin kashe 'yan sanda da dama inda aka ce an fille kan wani jami'in 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kusan shekaru biyu bayan barkewar cutar COVID-19, tsofaffin mashawarta na kiwon lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden su shida suna yin kira ga wata hanya ta daban, kamar yadda suka rubuta a jiya Alhamis a cikin mujallar Journals of the American Medical Association. Masu ba da shawarar sun rubuta kasidu guda uku suna kira da Amurkawa da su koyi rayuwa tare da wannan cutar a cikinsu wadda ta zama sabuwar rayuwa ta yau da kullum, ba wai neman fitar da ita daga cikin al'umma baki ɗaya ba. Idan ba tare da sabbin tsarin karɓar cutar COVID-19 hannu biyu ba, da yawa Amurkawa za su fuskanci cututtuka da mace-mace, rashin daidaiton lafiya zai faɗaɗa, kuma za a iya asarar makudan kuɗaɗe daga tattalin arzikin Amurka, in ji Dr. Ezekiel Emmanuel, wanda suka yi aiki a kwamitin ba da shawarwari na COVID-19 ga shugaba Joe Biden a shekara ta 2020.
To kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya zamu nufi Najeriya inda za a sake jin rahoto kan yanke shawara da aka yi kan wanda zai gaji sarautar Olubadan na Ibadan da kuma abinda ake ciki game da masarautar Ogbomosho Hassan Umar Tambuwal gare ka
A dukkan alamu takaddamar da ake yi a tsakanin masu jiran gadon sarautar Olubadan na Ibadan a tsakanin tsohon gwamnatin jihar Oyo Sanata Adewolu Ladoja da Sanata Lekan Balogun ta kawo ƙarshe masu zaben Olubadan na Ibadan su 11 ne tuni mutane 10 cikin su suka amince da zaben Sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan mutum daya kuma yayi kememe basarake chief Taju Din Ajibola shugaban gungun masu zaben Olubadan na Ibadan yace Sanata Lekan Balogun ne zai zama sabon Olubadan na Ibadan na 42 a cikin jerin Olubadan na Ibadan wannan dai ya kawo ƙarshen jayayya da kace nace a game da wane ne zai zama sabon Olubadan na Ibadan a tsakanin Otu Olubadan wato Sanata Lekan Balogun da Osin Olubadan wato Sanata Adewolu Ladoja tsohon gwamnatin jihar Oyo Tuni da makada da mawakan sarauta suka yi dandazo a gidan sarautar Aliyu inda Sanata Lekan Balogun ya fito suna ta kidi da waka yanzu ya rige ga gwamnatin jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya albarkaci Sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan a bangare daya kuma kimanin mutane 20 ne suke neman sarkin garin Ogbomosho wato shown na Ogbomosho inji Alhaji Tiyamiyu daya daga cikin yan sarautar ta Ogbomosho
yanzu mutane nawa ka san sarki
sun ga shi
to wane gida ne ya kamata ya zama sarki yanzu
gidan da ya kamata ya zama sarki ne su suke ne suka kawo ni ara guda 20
dukkan su gida guda ne to sauran gidajen sarauta na nan Ogbomosho me ake ciki
abu yazo bai zo kan sarauta ko sai wani ka zo na bi 1 2 3 ko ake bi da bi ko in number 1 ya ci yau ya mutu number 2 shi zai hawo aka ce za ci gidan number 2 ya kawo jama'a wato
To su masu zaben sarki ko akwai wanda suka zaba cikin mutanen nan guda 20?
A'a, ba su kire ne, ana masu bincike su gwanna a san me karatu ne suka yi, kuma a san menene sana'arsu. Wadon zai zama sarki yanzu sai me ilimi, ta sa ba ba ganin kuɗi ba ne.
Kana cikin 'yan sarautar Ogbomosho, kamar wannan sarauta bata kai na gare ko ba kenan?
A, wani za su hau yanzu sai bayan su ne zo kan yawa ilimi
To na gode dan kare dai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ka gaida Hassan yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Amurka na sake duba sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba sakamakon ikirarin da Pyongyang ta yi na cewa gwajin ya shafi wani makami mai linzami na zamani da farko dai Amurka tare da Koriya ta Kudu da Japan sun yi kiyasin harba makamin mai linzami da aka harba inda jami'an kasar Japan suka yi kiyasin yayi tafiyar kimanin kilomita 500 amma jami'an tsaron Amurka a ranar Alhamis sun nunar da cewa suna sake yin nazari kan harba makamin bisa la'akari da ikirarin da Pyongyang ta yi kuma mun tantance takamaiman yanayin taron kaddamar da harin na baya-bayan nan inji kakakin Pentagon Lieutenant Colonel Martin Mercer a tattaunawarsa da muryar Amurka hukumar shari'a ta Pakistan ta amince da nadin alkalin kotun kolin kasar mace ta farko a tarihin kasar ta musulunci Jami'ai sun ce hukumar mai wakilai tara karkashin jagorancin alkalin alkalan Pakistan ta kada kuri'a a jiya Alhamis don daukaka mai shari'a Aisha Malik mai shekaru 55 da haihuwa a duniya zuwa babbar kotun kolin kasar yan siyasa masu fafutuka da masu harkokin shari'a sun yaba da nadin a matsayin ranar tarihi ga kasar kasancewarta mace ta farko mutum zai yi fatan jagorancin nata ya zama abun misali da kuma share fagen yadda sauran mata za su yi koyi da ita don taka rawa da ta dace a duk bangarorin rayuwar kasa ciki har da bangaren shari'a a cewar Rauf Hassan, mataimaki na musamman ga Prime Minister Pakistan.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake nufar Najeriya, inda za a sake jin fashin bakin wasu kwararru game da ayyana ƴan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin ƴan ta'adda Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A Laraban nan ce shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da matsayin gwamnatin kasar na ayyana ƴan fashin dajin a matsayin kungiyoyin ta'adda. Hakan dai yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wata babbar kotun kasar ta zartar da hukuncin ayyana masu satar mutanen da ke kai harare a galibin jihohin da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da cewa su ƴan ta'adda ne kuma kungiyoyinsu ma na ta'addanci ne. Sai dai masana harkokin tsaro a Najeriya irin su Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na cewa
wannan abu ne wato da ni gaskiya yana ban mamaki kwarai da gaske, saboda tun a da kenan ana nufin wato rashin ayyana su a matsayin ƴan ta'adda shi yasa kenan aka kagara wannan yaki. To wannan gaskiya abu ne wanda yake bani tsoro kwarai da gaske, saboda a ce wai saboda ba ayyana waɗannan mutane a matsayin ƴan ta'adda ba shi yasa ba a yake su ba, shi yasa aka bar suke aikata abubuwan da suke aikata na ta'addanci. Wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci, kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci. In ma akwai abin da yafi ta'addanci, da shi ya kamata a kira su da wannan suna. To mu dauka yanzu an kaddamar da su a matsayin ƴan ta'adda din, shikenan yanzu kenan sai mu sare cikin sati daya ko sati biyu za a gama da su gabaki daya.
Shi kuwa detective Awali Baladirmin Iya, masani akan fasahar gano yadda miyagu ke aikata laifuka, na cewa ayyana ƴan fashin dajin a matsayin ƴan ta'adda tamkar kisan maciji ne ba tare da an sare kansa ba.
Yin forest marshal shine solution na karshe da zaka yi, wato jami'ai masu kula da dazuzzuka, waɗanda suke ba su da aiki a cikin dazuzzuka suke, waɗanda aka yi musu training, waɗanda tune da allakin tsare daji. Sannan a cikin dokokin forest marshal ana ce mata na gidaɗi goma, akwai prohibition da za a yi na gina makarantu, wanda su makotan wannan ƙauyukan za a kori jahilci, saboda ana amfani da jahilcin mutane ne ana amfani da su. Ko an ki lahira, in ba a yi forest marshal ba za a yi ta yaƙi da ƴan ta'adda, amma ba za a iya murƙushe su gaba ɗaya ba. Amma ban ce ba za a samu nasara akan su ba, za a iya samun nasara akan su amma daga baya za su sake haɓaka tunda ba a sare jijiyar ba.
To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masani a fannin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki na Jami'ar Bayero Kano, ya lissafa wasu fa'idoji da matakin gwamnatin Najeriya ka iya haifarwa.
Zai taimaka a kawo matsalar ƙarshe a kurkusa, saboda damuwa da ƴan ƙasa suka yi, sannan kuma yana da alfanu wajen siyasar 2023. Idan ba a yi maza an warware matsalar nan ba, ko shakka babu gwamnati tana da matsala, jam'iyyarta tana da matsala a zaben 2023. Sannan kuma abu wani alfanun shi ne yadda manyan kasashen duniya za su gamsu da cewar to gwamnati fa ba abin nan ba fin karfin ta yi ba, za ta iya warware matsalar, tare da tsira da zargi da manyan kasashe za su yi na cewar an yi kisan kiyashi, don haka jami'an gwamnati a ce za a gurfanar da su a kotun kasa da kasa wacce take Hague.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗanyen shakata da wannan.
Yeah.
lokaci ne zada zan dan za ku dage ke guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzuru. Kan kamfanin Brycol kamfani ne da wasu matasa suka kafa a jihar Kano domin sarrafa gawayi mara cutarwa ga dan adam da muhalli. Kuma a shekara ta 2020 muka tattauna da shugaban kamfanin Ubaidur Rahman Suleiman game da wannan yunkuri nasu. To a yau mun sake bibiyar shugaban kamfanin wanda ya mana bayani akan irin ci gaban da kamfanin nasu ya samu.
Daga lokacin zuwa yanzu mun fara yin bincike, mun kara neman wasu irin partnership da wasu ƙungiyoyi da kuma gwamnati, kuma mun iya samun partnership daga bangaren council government da kuma wasu ƙungiyoyi dai na kasar waje da dai wanda za su taimaka mana a yin iya samar da shi gawayin nan sosai a ko'ina. Samun kara manoma saboda ba kawai amfanin gona ake sayarwa ba, shi kankan shi abinda ake nomewa idan aka girbe akan samu sharan gona da wasu amfanin gonan shi ma wanda yake ribewa kuma ba za a iya amfani da shi ba. Yanzu fasahar mu yanzu mun fi mai da hankali a su za su iya sayar mana da alal misali kamar bantin shinkafa ko idan a can kudu ne abubuwan da ya tashi kamar kwakwan manja ko kwakwa yadda za su iya sayarwa su kara income da suke samu, kuma shi zai ba su damar da za su iya siyan iri ne da wasu abubuwa dai wanda zai taimaka musu a wajen noma kara musu karfi. To yanzu abubuwan da muke tayi kenan daga lokacin ma yanzu operations sun ma a Brycol yanzu ya kai ga wajen stage 5 a Nigeria, mafi yawancin su a kudu suke amma dai duk da haka akwai Kano kuma duk da haka muna dai aiki da dan wasu garuruwan a arewa dai a northwest nan. To amma yanzu akwai wasu gurare garuruwa dai wajen 5 a Nigeria wanda mun taimakawa manoma mun koya musu yadda za su iya kwashewa da sarrafawa, kuma har ga mu yadda manyan kamfanuka na zuwa wajen masu noman shinkafa su siya shinkafa a hannunsu, haka mu ma mukan je can kudu mu samu mai noman manja da sauransu mu siya kwakwan manjan daga hannunsa za mu koya musu yadda za su iya sarrafawa, kuma da shi din nan da muke ƙara sarrafawa a na'urorinmu mu samar da gawayin nan na Brycol. Haka ma wajen manoma wajen 200 da wajen 70 ko kusan wajen sama da haka amma ba sosai ba suna cikin wato partners din a Nigeria, kuma muna taimaka musu a wajen kula da gonakinsu suna ƙara samun rufin asiri. To gaskiya daga lokacin zuwa yanzu aikin da muka fi mai da hankali kenan, kuma yanzu ma muna kan yadda za mu gina babban kamfani nan a jihar Kano da za a riƙa fitar da gawayin nan da har wajen gidaje wajen 5,000 da za su iya samun makamashin nan da dan Allah ma idan muka samu gudunmawan da muke bukata zai iya fan haka ma zai iya kai ga har wajen gidaje wajen 7,000. To gidajen nan ma zan iya fadan cewa ba kawai gidaje kadai ba, har da wasu masana'antu da koda wasu take dan dafa dafa ne a hanya ko a ware ne ko wani abu dai ko kasa masara ne ko wani abu dai irin su dai suna cikin wajen 5,000 da muke tunanin za a iya samar da gawayin nan suna siya a koda yaushe.
Kasashe a faɗin duniya suna kokarin samar da tsaftattun hanyoyin samun makamashi domin kare muhalli daga barazanar dumamar yanayi baya ga shuka bishiyoyi wanda yake taimakawa wajen zuke gurbataccen iskar da ke haifar da wannan matsala ta dumamar yanayin. Baya ga wannan fa'ida, duk wanda ya shuka bishiya yana amfana da ita da wasu hanyoyi daban a cewar Malam Aliyu Indabawa, wani tsohon ma'aikatin gandun daji a karkashin ma'aikatar yanayi ta jihar Kano da cikawa a wancan lokaci.
Kusan shekara 2034 muna aiki can a haɗar jigawa. Kai wani lokaci muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mutane an tura mu gari domin mu raini bishiyar don su amince su su amince ba. Amma zama da ne a Dominuwa zuwa Malam Dori zauna a jikin sa aka tura ne shekara biyu. Na sa masu gonaki nuna musu amfanin bishiya a gona, shuka turare da maina. Kuma da shekara biyar zuwa ba sai noma wani damuna ba. Wanda kuɗin da ya samu na iya shuka dawa ko masara a gona. Abubuwan da zai tare wannan itacen shekara biyar da ibar yayi zai sai masa abincin shekara biyu. Kuma buƙatun sa sake shekara zai sake samu wasu sai shabar kuma da rasu ko a can kuma ya wanda isa duk shekara biyu in zai yi wannan kundumin rasa sai san fiye da idda wanda ya shuka dawa eka shi shuka da harta biyu wanda ya samu kai sai sai ya fi wanda ya shuka dawa saboda kowane gindi da ya sare zai masa sabarbadu a gindin ko wace bishiyar guda 20 ko 30 to zaka ta an samu su wanda suke jawa muka dai da samu su aka ba su kayan shinge gwamnati lokacin ana da jawo da ban ko a can da su ba su yake da jawa saboda sun samu hanyar da suke cin abinci a wajen su idan ita ce ne yawa wahala gawayi yawa wahala karanzi yawa wahala gas yawa wahala zaka su ake nema kamar da za a ce nama kasu yan itacen nasu su zama ita bishiya abin da ake buƙata kaladi akwai ta ci akwai kuma wanda ake dasawa wanda ba za a sha ina don ta ci ce tana buƙatar ruwa ke mai ruwa za ka shuka shi ne za ka ɓoci ɓocin ba ruwa sai da ruwa za ka shuka goba mangoro ka shuka da sauran abubuwa na ci ba ka da ruwa sai ka shuka dogon yaro da maina da yukalaki da sauransu a cikin gona.
Tobi sauraro da haka za mu naɗa taburman shirin yanayi da muhalli a yau sai a kasance da mu a wani mako idan Allah ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar alkhairi.
Okay da Aisha yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Jikuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Sai zan amfani da wannan damar da kuke ba na saurare don su faɗi ra'ayoyin bakin su kada barkatun bakin su to ni kira na ga shugaban kasar Najeriya da ya ayyana yan bindiga da yan ta'adda a mutane tuntuni sun san yan ta'adda ne fatan da muke wa'annan mutane wanda suke kashe kashen al'umma wanda ba su je ba su gani ba Allah ya gani kasashen mu lafiya musamman Najeriya Niger da Cameroon da Chad da Mali dan abubuwan ya adabi kasashen mu mun.
Assalamu alaikum sashen kasa na BOA magana Yusuf Malai da Jalalo a jihar Bauchi. Ina kira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara kaiman tsaro a wannan shekara ta 2022 mu mutanen arewacin Najeriya wannan kararan ta'addanci ya riga ya yawaita a jihohin Kaduna da Zamfara da Katsina da Kebbi ya kamata a san abin da za a yi a duk da addu'a babu abin da ya fi ƙarfin Allah ya magance a koma ga Allah a yi addu'a tsakani ga Allah a tashi lafiya da zai yi mai laida zalalo a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa a muryar Amurka daga Uzaina my heart ba wanda sami na ga jihar Kaduna Najeriya a yau zan bada ra'ayina ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gaskiya zai da ita tsaye watsan tsaro a Najeriya musamman yadda abubuwa kullum tashi-tashin hankula a gaskiya ana kira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a samun jami'an tsaro kayan aiki wani lafiya cikin ta'adda a Najeriya Allah kuma ya ƙara ba mu zaman lafiya ƙasashenmu na duniya da ma Najeriya gaba ɗaya daga Uzaina my heart ba kwanci sani na ga jihar Kaduna Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America mai albarka mai magana garkuwan jama'ar Bahangi Musa na Calmangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci game da matsalar tsaro da muke fama da ita yanzu haka a arewacin ƙasa ta Najeriya kama daga jiha ta Katsina da jihar Kaduna Zamfara da Sokoto da sauran yankunan arewa. Babu shakka wannan abin Allah ya dame kwarai da gaske yadda ƙarancin tsaro ke ƙara zafafa a wannan yankuna namu wanda shugabanni kuma suna kula akan wannan ɓangare.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin ƙasar Mali don horar da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, inji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. Rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a ƙasar Kazakhstan a jiya Alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da Rasha ke marawa baya sun yi lugudan wuta akan masu zanga-zanga, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kana an ji cewar ƙwararru a Amurka sun ba da shawarwari kamar yadda suka rubuta a jiya Alhamis cewa Amurkawa su fara shirin zama da wannan annoba ta COVID-19.
To masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai Salman Abu da ya haɗa shirin ya kuma da umarni da kuma injiniyan mu ne yanzu Kan Stalin ni Ibrahim da Amasu Garba ke cewa sai an jima wasan.